Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su yi kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo mutane hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da safiyar rana Asabar. Sunana Sarfili Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wata yarjejeniyar cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da China da kasashen biyu suka sanar lokaci daban-daban a jiya Juma'a zai haɓaka harkokin noma a Amurka, don haka manoman Amurka su saya manyan mashinan noma na zamani, in ji shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban Amurka ya bayyana wa manema labarai hakan ne a ofishinsa na Oval, inda ya kwatanta yarjejeniya da Beijing a matsayin mashahuriya. Jami'an kasashen biyu sun sanar cewa sun amince da huska ta farko ta wannan yarjejeniyar, kuma wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen takunkuman da suke kakabawa junansu. Jama'an China sun faɗa cewa a wannan yarjejeniyar China za ta ƙara sayan kayayyakin noma da na makamashi da kuma magunguna daga Amurka. Trump ya ce nan ba daɗewa ba kayan noma kaɗai da China za ta saya daga Amurka zai kai dala biliyan 50. A jiya da rana, kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin shari'a wadda ke duban yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ya amince da takardu biyu na hujjojin buƙatar tsige shi a jiya Juma'an, wanda hakan ya zama sharafage na kada ƙuri'a a cikakkiyar majalisar wakilan wanda ke iya faruwa makon gobe. An kada ƙuri'a 23 aka san 17, inda kowa ya bi ra'ayin jam'iyyarsa. Da haka mambobin kwamitin suka amince da takardun hujjojin tsige shugaba Trump, wanda suka zarga da amfani da ikon shugabancin ƙasar da yake yi ba bisa ka'ida ba, kuma ya yi kafar ungulu ga binciken da majalisa ke yi. Takardun biyu na zargin wato shugaban ƙasar da sun isa ga cikakkiyar majalisar, inda baki ɗayan wakilan za su tafka muhawara a kai kafin ila a ranar Laraba a kada ƙuri'a a kai. Idan har cikakkiyar majalisar ta tabbatar da takardun hujjojin, wato an tsige shugaba Trump kenan, kuma zai huskanci shari'a a gaban majalisar dattawa a farkon sabuwar shekara, jim kaɗan bayan ƙuri'a amincewar da waɗannan takardu. Mai magana da yawun fadar White House Stephanie Grisham ta fitar da wata sanarwa da ke fatali da wannan ƙuri'ar. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a jiya Juma'a bayan da ƙwararru suka tsamo gawarwaki shida a tsibirin White Island, inda aka samu wato aman wuta kenan a dutse a wannan mako, tana cewa za a miƙa su ne ga iyalansu. Likitoci kuma suna aiki ga dangadan domin ceto rayukan ɗimbin mutane da suke fama da raunin ƙunar wuta. Rukunin sojojin ƙasar masu aikin ceto sun je tsibirin ne da jirgi mai saukar ungulu, sai da rigunan kariya domin su tsamo sauran gawarwaki. Sai dai sun gaza tsamo wasu gawarwaki guda biyu wanda amman wutan ya ritsa da su, amma jama'an sun yi alƙawarin sake komawa wurin. Su ma jama'an 'yan sanda masu ceto mutane a cikin ruwa sun yi bakin ƙoƙarin su a jiya Juma'a. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mike Clement ya faɗa wa manema labarai cewa jirage marasa matuƙa ne suka nuna inda gawarwaki shidan suke, kuma aka samo su. Har ma yanzu kuma ana iya bakin ƙoƙari a gano raguwar mutane da suka saura a cikin wannan abu. bayan watanni uku da daukar rantsuwar kama aiki gwamnatin wucin gadi a kasar Sudan mai jagorancin farin hula tana kokarin shawo kan matsalolin siyasa da tattalin arziki a kasar ta Afirka wacce ta kwashe shekara da shekaru karkashin mulkin tsohon shugabanta Umar al-Bashir wanda aka hambarar da shi a cikin watan Afrilu wannan shekara biyo bayan wasu gagaruban zanga-zangar kin jinin gwamnatin sa Baba aiki da sabuwar gwamnatin tafi maida mai hankali a kai a fadar Prime Minister Sir Abdullah Hamdok shine fitar da Sudan a cikin jirin kasashen da Amurka ta ayyana masu tallafawa ayyukan ta'addanci. A ziyarar sa ta kwana-kwanan nan a Washington inda ya gana da manyan jama'an Amurka. Hamdok ya jaddada cewa janye kasarsa daga jirin kasashe masu tallafa ma ƴan ta'adda shine wani babban aiki da sabuwar gwamnatin ta fi maida hankali a kai wurin gudanar da sauye-sauyen kasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
dana da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tarabuncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa gidana da zaka dauki zance na da kai gyara kafin a ginci kwana
ubangidana da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe
banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa ligar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalwa sun fina kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa ubangidana da zaka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana ubangidana da zaka dauki zance na da dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai da daban-daban dana dan ta na dina talauci da ke sun rana sannan in kauce wa idan duna da ke bina in banda sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona gidana da zaka duba zance na wallahi Allah da ka cika muradina
Don sanyin la barka da sanyi.
To barka ka ge malama Grace.
An ga dusar kankara.
Ana lalle mu har ganin dusar kankara. Ta fara
dusar kankara.
To alhamdulillah da yake bata an ce wai ba farawa ne so bata zubo da yawa irin haka nan ba.
Bata fara ba da tsundu ba tukun.
Eh haka aka.
Ta marmari ce yanzu ta marmari.
To ba. To mun shirya mu gani. To Allah ya muna sauki.
Amin amin. To kamar da muka saba bari mu bude wannan babin gashe-gashe har yau ma muna tare da aure ma waɗanda da suke zuwa buki dan shan gara kan kakarsu ta yanke saka
lalle bana sai su shirya
ka san karshen shekara auren raki kenan ake
so sai kwari
to bari mu fara da auren da mun sanar makon da ya wuce muka saki samun tangarda to an yi shi wannan auren da an yi shi shekaran jiya ne to saboda haka muna taya su murna
Allah ya bada zaman lafiya
Allah ya bada zaman lafiya aure ne da aka yi na iyalan marigayi Alhaji Umar Faruk Tanko Abdullahi da na Alhaji Abba Ahmed ma'ajin Watari hakimin Kabo wadanda aka yi auren ƴaƴan su flight officer Masud Abdullahi da Rama Abba Ahmed an daura auren ne kamar yadda muka faɗa ran Alhamis
to
muna fatan an yi wannan aure a dace Allah ya bada zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare to sai kuma wannan auren da za a yi yau din nan shi kuma aure ne tsakanin iyalin Malam Munir Jafaru OFR MNI Yeri Manzazo
to
eh basarake ko
basarake na
basaraken basawa da kuma na Alhaji Abubakar Ladan OON MNI lalle kam sai waɗanda suke gayyatan ƴan uwa da abokan arziki zuwa auren ƴaƴan su kamar yadda muka ce yau za a yi wannan aure wato Laftanal Aliyu Munir Jafaru da kuma Ms. Zaitun Abubakar za a yi auren nan yau ne insha Allah lamba 48 rimin tsiwa Zaria ka san fasatin da wuce mun ambaci rimin tsiwa
ne wallahi ka ai kalmar da ke sake tambani ce na san abin da ake
nufi ka san tsiwa da karfe 11 na safe to Allah sa an yi a dace
amin amin to akwai kuma wani daura aure shi kuma da za a yi wanda muke ma ma'auratan fatan alkhairi aure ne da za a yi na Mansur Aliyu Gamawa duk da yake ba a damu da a faɗi amaryar tashi ba
ai
shi kadai an ka zabi a faɗa
lalle ka
don haka mun ne masa fatan alkhairi auren nashi za a yi
kuma amarya
ke kuma
ma muna gaishe ki
ko ke
watata
eh wacce ta aka ce watata ba gure yau ba ni jin dariya kina sani dariya
ko
ke wacce ta ne sakwata ce ta ce ko ke watata a ko ke wacce ta aka ce da sakwata ce to auren da na Mansur Aliyu Gamawa
shi ga makarantar sakwatancin nan
haka ya kamata lalle kula na kuɗi don sai na karanta sheku kamar da muka ce auren na Mansur Aliyu Gamawa in Allah yarda za a yi shi ne ranar Juma'a wato 27 ga watan nan na Disamba da karfe 1 na yamma za a yi shi ne a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam
ran 27 kace
ran 27 ga watan
to ranar 27 na ko akwai wani biki da ake yi wato abin da yake nan shine
biki na farka zani wannan
to kaga ran 29 ita wakiliyar Mubaraka Bashir
ba
tana amarcewa
tana ko amarcewa
ba tana amarcewa
na so in yabe ta da wata kalma amma kuma kadin wadi an wannan yaji kamar na rage mai darajar mata na so ce mace mai kamar maza sai daga abba hadana ne kamar maza ga kada a zaina ina so in nuna irin yadda ɗan take ejerida take jajircewa
to mace ba kiyuya ba ejerida ƙwararren ejerida
a ci wallahi ina ganin zaki ci harshe Hausa in kike jami'a wallahi baki kawo kalmar da ta dace
to ita Baraka Bashir za ta yi aure to Baraka Bashir za ta aure za ta aure ba Hafiz namu ba
ba Hafiz namu ba
gashi kuma sunan tun hadi daidai
duka sunan
shi Muhammad ga Hafiz amma ba baballe bane
ba baballe ba don kake jamu baballe ruwa
ba baballe bane
kake za madam ta gida ta cika kai mai buri
wannan Muhammad Hafiz ne a can dan a can Kano To za a wannan auren nasu ne kamar yadda muka ce ranar 29 ga watan nan na December a masallacin Sheikh Tijani a kofar mata da take kano da karfe 11 na safe. Nace nake magana
27 za a yi abinda suke ce ma kamu da kuma yinin biki. To shi za a yi shi ne ranar 27 ga watan.
Ranar da za a yi wancan auren da ba a faɗi amaryar ba.
Wancan da ba a faɗi amaryar ba.
Da amarya ce san kanki.
Amarya ko ta san kanta.
To mutuka raba.
Kalmin kaza.
To Allah ba da zaman lafiya da
shiga sojan bada karewa ina shiga ba a fita.
Haka ne.
Zuciya ta kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba rage na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikin ta mamaki ya gare ta ga kunci sannan tunani yayi tarnaki ga dan barci na ta mamaki kan hali na zalunci bakin maciji da ake kira da kunwurci ubangida na bisa karkashin tunani na yafi mu jin kansar na sa'ar tunani na
ubangida na da saka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashi na
duk inda kan ga kasa kan tiri a ilimi na to arzikin da huwayi ya basu dangi na ya zarce duka bukatu na su da antona sai dai idan jagoransa ya zama bauna sai babu adalci gunsu shugabanni na idan da adalci babu mai shiga rana kowansu ya zarce wajibinsa dangi na ya shugabana in an nazar azance na wallahi Allah ya tsira tardamu.
To bari mu koma wannan zangon gaishe-gaishe nan da muka samu daga wurin masu sauraron mu. Wannan gaisuwa ta fito daga hannun Bello Isiyaku, yace salama bari ya huce dan Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga abokaina kamar haka: Abdul Aziz Adamu, Adamu Fira da baban gida Yusuf na faɗa da baffa Haruna Habaju Bajoga da Awwal Abubakar Ajiya. A ƙarshe ina miƙa gaisuwa da fata alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa.
To sai wannan gaisuwar kuma wadda ta fito daga Alhaji Bature Pele Galadiman Faila, ya ce do Allah a miƙa masa saƙon gaisuwarsa zuwa ga Sarkin Goron Agege Alhaji Sani Sha'aibu da Alhaji Tasi'u da Alhaji Kaftin Ɗan Asabe da Jibirin Baballe da Ɗan Lami da Alhaji Hamidu Ghana da kuma Mallam Mu'azu dukkansu a Agege Najeriya da kuma Sheikh Abdul Wadud da Alhaji Ofa Harun da Alhaji Hudu Bako da Alhaji Murtala Imam. Sai Sarkin Faila Kumasi Alhaji Audu da kuma Mallam Abbas daga ƙarshe ce da Alhaji Yusha'u Babal Wise dukansu a Ghana.
To ba za mu rufe wannan babi ba sai mun miƙa wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Macitilu a wannan rana, wato Binta Abubakar, shugabar kungiyar mata ko kuma women leader Duguwa garin Dadin Kowa Kano. Tace gaisuwa da fata alheri zuwa ga dukkanin jagororin wannan shiri mai farin jini.
Adalla.
Tace tare da gaisuwa zuwa ga mai girma sarkin garin Dadin Kowa, karamar hukumar Doguwa Alhaji Sa'adu Suleiman Rigada. Allah ya sa na faɗa daidai.
To amin.
Da Alhaji Nasiru Agalawa kantin Kwari Kano. Sai Alhaji Sule Chairman APC Doguwa da jinjira matar Malam Haruna mai almajirai Dadin Kowa da Maimuna Hajiya Binta Doguwa da Usman a Kiru Kiru Kano da kuma Ibrahim da Yahaya yaran Garba mahalli Kamba Kebi. Da fatar duka an tashi lafiya.
To Allah ya sa.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada ban haurewa hanyar bullewa. Mu nemi ilimi gwada ban dorewa, mu nemi ilimi alfarin kowa. Wanda bai gani ma na hangowa, wanda bai gani na fuskantowa.
faduwa a wane duhun dare gun su fantawa fi adam batu kul haqunawa a ciki da gaskiya waya hujewa
ai da yake nace ban san inda ga yau amma naga alamar kila sai nace dariya
an raba fada an raba fada kuma ba samu mun karanto dan gasa sakonni ba
to ai shine ni dai labari biyu nake da shi ban sani ba ko ni zan fara guda sannan ki fara guda in kuma fara guda
to ba mu sha
to wato ke gane ni yau labarin malami zan bayar yau kai na dai aji da yau bahillaci
ba ba kai da labari da ba ka tara malamai nan kai hira ba dole ka tara labarin
ana to amma kake ci don kake sai malami na na hawa wato ne great ke gane
in ka ba da ta malami sai na ba da ta malam
to shikenan to yau ai ranar malamai kenan
shikenan
wani malami ne ke san lokacin ana akwai kullejojin da ake yi horar da malamai ke san ana tura su wannan horo na sanin makama aiki ma'ana teaching practice kenan
kan zan ku baka labarin
ana tura ji ana dauka abin ke san can dore akwai abin da aka ce ma IRK wato Islamic Religious Knowledge ma'ana shirin abin da darasin koyar da addinin musulunci to malam irin ga dai shekaru sun tafi kuma akwai dan gajiya haka to yana zaune kisa akwai teburi da kujera na malami haka yana zaune haka sai dan gengedi dan kama shi dan bacci ya kama shi muko sako to sai mu ce kwana ya kama
ya kama shi ko
ya kama
ya kama
ya
kama
to da yana cikin bacci to kisan akwai jami'an da ke dudduba su
haka ne ai shine
to shine
ai yana cikin abin da ya kamata sai ka ci tukunka
madal kwarai da gaske
sai
mallan bai farga ba ko da ya farga kawai sai ga supervisor din shi ma'ana jami'an dudduba shi kawai ya riga ya shigo sai kudai ya tsumut ya tashi tsaye sai ce madalla to yara kun ga irin misali da nika baku wannan misali da na baku shine bacci mai nauyi wanda nace muku yana kar alwala don haka wannan misali ne da baku
lallaka ina ba da sarki waye mu kai kana ba la baka tana mu sai lokacin da ni ma ne makaranta horar da malamai ne
na'am
to lokacin mu ma sai aka koya mana dabara wanda suka gaba da fuska koya mana dabara domin idan ka zo ne daga cikin abin da za a kula shine ko yara suna gane abin da
kware daga cikin kware kware
kake koyarwa
sai tambayoyi
sai an yi tambayoyi yara su daga hannu duk da me kallon ka ba da
magudan
Najeriya
eh mu ma amfa mana ba ko ce mun aka in ka sani sai ka daga hannu dama in baka sani baka daga
hannu hagu to ita kuma irin an tashi makaranta din nan sai za ku tafi gida sai malami ya ba ku aikin da za ku yi kafin gobe ku je ku kawo
rakce ma homework da turanci kenan
yawa homework to ai na san yi ne zaka ga homework inda ake homework a kasar nan ai a nan kasar iyaye ma sukan ce to suke makaranta ko ƴaƴan su ne suke makaranta da irin aikin da za a ba yara su zo kai koya ma yara ka koya ma har sai ka ji ba dadi ai ba abin yara su yi wasan banza nan
naga alama
sosai to shike na wannan malami sai ba yara dalibai wai in suka koma gida kowa ya zana wani hoton abin da ya ba shi sha'awa ya kawo gobe
ashai mallan ku kai barna
mu wasa gari yara suka zo kowa yana nuna abin da ya kowa na ana layi kowa yana nuna abin da ya sai lura cewa wata daliba guda daya ba komai a cikin takardarta sai sunanta
to
to shikenan da aka zo kanta cikin ta ya duru ruwa ta rasa yanda za ta yi ciyu-ciyu
inji komai babu sai sunan
ba komai babu sai sunanta sai shikenan da ta zo ta rasa yanda za ta yi sai malamin ya zo ya ce mata menene dalilin da yasa duk abin duniya nan bata samu abin da ta zana ba tsoro ya kama ta sai ta ce wallahi tallahi malam ai dama na zana jaki ne yana cinciyawa. Wai wata kila ya cinye ciyawa ne ta gani. Wai aka ce to kai na sanin na inda kai ne malamin nan ne me za ka yi ma gaɗan ba.
A ko zan yi mata illa kawai ne ba ne abu da shi na. To ai ita ma ta kama da wannan da wani ɗan yaro haka dan karanni ai. Shi wato bai je makaranta ba ina ga maman shi ta haihu. Akai suna bai je makaranta ba ranan. To abin nan sai da safi sai je makaranta sai malai dauko gurala zai zane shi. Sai ce a'a do Allah tsaya malam do Allah ka tsaya malam. Ce malam do Allah in tambaye ka malam yanzu ko kai ne uwarka ta haihu. Babanka ya yanka manya-manyan raguna guda biyu don Allah za ka zama karanta.
A gaba ka koma an cinye.
To ai, to kun yi a cikin yanzu kuke ce malam ya yi don Allah mai baki wani. Ki dai da keji zai takaici ya karu.
Yarinya ta zana jaki yana cin ciyawa kuma jaki ya
cinye. Ya cinye ya ciyawa ya gudu.
Masu saurare mun ga maluma Juli ta fara daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin
na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Sauraro a nan muke ka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka jimuryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
VOA Africa.